sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Aliyar Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, barkamu da asuba. Ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Babban jami'in sojan Amurka ya gargaɗi Rasha cewa za ta dandani kudanta a cikin tsananin tashin hankali idan dukkan bangarori suka yanke shawarar warware wannan rikici akan Ukraine da karfin soja. Shugaban kwamitin haɗin gwiwar manyan hamsoshin rundunar mayakan Amurka Mark Milley shi ne fitar da wannan gargaɗi karara a wani taron manema labarai a ranar Juma'a tare da sakataren tsaron Amurka Lord Austin, inda mutane biyun suka hakikance cewa bala'i za ta fada wa Moscow idan mata janye daga rikicin ba. Kashedin Amurka na ranar Juma'an na zuwa ne a lokacin da rikici tsakanin Rasha da Ukraine yake kara tsanani. Rikici ya barke tsakanin rundunar mayakan Kurdawa da mayakan kungiyar IS a kusa da wani gidan yarin Syria, inda ake ci gaba da tsare mayakan jihadi da dama a cewar wata kungiyar sa ido akan yaki. Wani samami da mayakan kungiyar suka kai akan katafarin gidan yari na Gwairan a kusa da garin Hasaka da ke arewa maso gabashin Syria a ranar 20 ga watan Janairu shine haddasa babban fadan da ya sanadin mutuwar mutane 260 kana ajiya a sabar. Injin bulldozer ya tattara gawarwaki aka kwashe domin a binne su. Rundunar Syrian Democratic Forces mai samun goyon bayan Amurka ta sanar cewa ta kama gidan yarin a ranar Laraba, amma hakan ya haifar da ci gaban ayyukan soja. Harangamar ta jiya Asabar ta faru ne a harabar gidan yarin tsakanin rundunar Syrian Democratic Forces da rundunar tsaron Kurdawa a ɗaya bangare. Kana mayakan ISIS kuma suna lallabe a wuraren a cewar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Syrian Observatory. Wata guguwar arewa maso gabashin Amurka mai ƙarfi ta yi kace-kace da galibin gabar tekun gabas a jiya Asabar, inda dusar kankara ta yi ta zazzagewa ta kuma hana tafiye-tafiye a wuraren. Kana aka samu ambaliya a bakin teku tare da barazanar samun sanyi mai tsanani. An samu sama da santimita 45 da dusar kankara a jiya da rana a wani yanki na Long Island a New York, yayin da a Bayview na New Jersey kuma aka samu santimita 48 na dusar kankara. A jiya Asabar an soke tashin jiragen sama a New York, Boston da Philadelphia a cewar FlightAware, wani dandali da ke yada labaran jiragen sama. Sama da tashin jirage 4,500 ne aka soke a filayen sauka da tashin jirage a yankin arewa maso gabashin Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An yanke wa kimanin mutane 50 hukuncin kisa a ƙasar demokaradiyyar jamhuriyar Congo a jiya Asabar na saba da kashe wasu ƙwararru daga Majalisar Ɗinkin Duniya da suka hada da Zaida Catalan da kuma Michael Sharp a shekarar 2017, wanda ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama ke bibiyar shari'ar su. Wani jami'in shige da fice na ƙasar yana cikin waɗanda aka zartar da hukuncin kisa a kansu, yayin da aka yanke wa wani kananan soja hukuncin ɗaurin shekaru 10 a gidan yari, inji Thomas Fesi, babban jami'in bincike akan Congo a ƙungiyar Human Rights Watch. Congo ta daina kisan waɗanda aka yanke musu hukuncin kisan a cikin shekarar 2003, a don haka waɗanda aka yanke wa hukuncin za su zauna gidan yari ne tsawon rayuwarsu. A ƙarshe, ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama suna zargin cewa 'yan sanda da ƙananan sojoji a Bangladesh suna tilastawa iyalan mutane da aka tilasta musu ɓacewa su fitar da wata sanarwa cewa sun yaudari 'yan sanda ta hanyar ɓoye bayanai akan yadda 'yan uwansu suka ɓata. Wani rahoto mai shafi 57 da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta fitar a watan Agustan bara ta ce duk da ingantattun shaida masu tushe da ke nuna jami'an tsaron Bangladesh sun tilasta wa mutanen ɓacewa, jam'iyya mai mulki ta Awami League ta yi watsi da kiran da gwamnatoci masu ba da tallafi da hukumar kare 'yancin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin jama'a da ta magance aƙidar rashin hukunta masu laifi. Masu fafutukar kare 'yancin bil'adama sun ce hukumomin tsaron kansu sun rubuta sanarwar kana suka buƙaci iyalan mutane su sanya hannu a kai domin a ga cewa iyalan ne kansu suka fitar da wannan sanarwa.
Na labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA. A makon da ya gabata, mun fara jin ta bakin mahalarta zauren, inda wasu suka yi tsokaci, wasu kuma suka bada shawarwari akan maudu'in namu na illar da sace-sacen ɗaliban ke yi a makarantun arewacin Najeriya. Yau ma, za mu ci gaba da jin bayanan mahalarta taron. Ku biyo ni.
Assalamu alaikum. Sunana Buba Musa. Wani ƙarin bayani shine, duk 'yan Najeriya sun san kuɗin da ake kashewa daga 2009 zuwa yau akan tsaro. Wai ba a taɓa tambayar su kuɗin nan da ake fitarwa a budget me aka yi da shi? An sai equipment, ya kamata a sai gadgets da equipment, duk sun sani akwai kuɗin nan, muna da arzikin da za a yi haka. Gaskiyar magana kamar yadda daktar ya ce ba da gaske suke ba. Ba sa so 'ya'yanmu su yi makaranta, ba sa so 'ya'yanmu su samu ilimi kamar yadda suka samu. Sun fi so su yi mulkin kama karya. Kuma kamar yadda shugaba Jonathan ya taɓa faɗa a 2014, ya kira su gaba ɗaya gwamnonin ne ya zauna da su ya gaya musu. Ya kamata ku yi wani abu akan al'umma, saboda tura tana nema ta kai bango. In ta kai bango, that's revolting against government. So abun yana tafiya, mutane tun suna hakuri fa, mutane hakurin su ya soma karewa. Gaskiyar magana kenan, saboda duk muna da yaya, mu ma muna so yayan mu samu rayuwa mai kyau, su ilimin nan yanda kowa yi, su ma su shiriba zaman duniya. Amma manyan mu ba haka suke gani ba, ba da gaske suke ba. Gaskiyar magana kenan, that's the bottom line. Recently gwamna Masari ya ce kowa ya fito ya kare kansa, za a koma kamar America, kowa zai nemi abin kare kansa, saboda gaskiya tura ta kai bango. Za mu kai ga haka, wallahi za mu kai ga haka. Ranke take kowa yana son ƴaƴansa fa. Su dan Allah ya ba su resources na al'umma a hannu, su shikenan mu ba mutane bane, ha ba zai yiwu ba fa. Lokaci ya kawo kai fa. Bismillah.
Assalamu alaikum. Mai magana Najib Garba Sudawa. Zan yi magana a matsayina na uba. Wannan maudu'i da ake tattaunawa akan matsaloli da ake samu na sace ɗalibai a makarantu, wannan abu ne wanda ya shafi kowa da kowa. Ya shafi iyaye, ya shafi gwamnati, ya shafi su kuma ɗaliban da abin yake faruwa a kansu. Domin ba ƙaramin tashi hankali ba ne a ce kai a matsayinka na uba kana da burin ɗanka ya samu ilimi, ka ɗauke shi ka kai shi makaranta domin ya samu wannan ilimin. Kuma wasu ɓata gari suna can saboda sun maida abin kamar sana'a, sun zo sai dai a zo a ce an ɗauki yara an tabu da su kamar dabbobi. To ni gaskiya abu nake ganin gaba ɗayanmu daga kan gwamnati uba gaba ɗaya kowa muna da laifi. Akwai rawar da kuma za mu iya taka domin kawo ƙarshen wannan abu. Kamar yadda daktar ya faɗa, yawanci abubuwan da ake gaskiya ba da gaskiya ake yi ba. Domin abu ne za a rinka yi kamar tatsuniya. Domin da abubuwan da ake faɗa muke ganin muna jin labari harkar an yi, an zo an ɗauki mutum an yi garkuwa da shi an ce sai ba da kuɗi. Da abu ne muke karanta a Nobel, James Hadley Chase da kuma fina-finai da muke karanta za a zo a ce. To yanzu kuma abin gashi ya zo mana har bakin kofar ɗakin mu. To ni shawarar da zan bar wannan abu ne wanda ya shafi mu kowa da kowa. Saboda haka sai an zo an haɗa ƙarfi da ƙarfe da masana, duk wani wanda yake masu ruwa da tsaki, domin a kawo ƙarshen wannan abu. Kuma abin da yasa ake kullum ake ta faɗa gwamnati, domin ita ce take da shugabanci. To gaskiya magana gaskiya gwamnati ba da gaskiya take ba. Domin abubuwa ne da suke faruwa gaskiya, mu da muke zaune a gefe, wanda mu duk da mutum ma ba har ka tsaran ya karanta ba, sai ya ga cewa a tunaninsa akwai inda mutum zai iya tunanin inda an bi ta haka da ba yi haka ba. Amma saboda ganin shawarar da zan bayar, a ci gaba da addu'a, Allah kamar ƙarshe wannan abu. Amma kuma gaskiya kowa yana da role ɗin da zai play a cikin wannan abu, indai har da gaskiya yake. Yawa, assalamu alaikum.
Jama'a assalamu alaikum. Sunana Saminu Dauda. Doctor ya yi magana, sakataren ilimi na jihar Kaduna, duk kowa ya ba da gudunmawa abubuwan da ke faruwa. Ni ta inda zan fito, wato shi ne cewa mutanenmu na arewa, magana kanmu gaskiya, babu haɗin kan mutanen arewa. Yanda Yarbawa da Iyamurai suke ba mu da shi, kuma ba mu da kishin arewa. Wannan abu ba wai maganar musulunci ba ne, ai ba mu kaɗai ba ne arewa. Kamar yadda Hajjia Aisha ta faɗa, mun samu kanmu a wani yanayi na jarrabawa. wallahi talata wa faɗa wannan magana a wannan zauren wajen gabda annoban nan da ake kira COVID-19 za ta fito cewa shine almubazzarancin da muke yi fasikancin da muke wallahi tallahi sai mun koma ga Allah mun samu kanmu a cikin wani yanayi ga talauci a cikin family na kuma zan gaya muku takaitaccen wani abu da wani abu yake har yanzu abun yana damuna tsakanin Kebbi da Sokoto wani bawan Allah ya je sai da shanun shi 650 ya tafi gida yana zuwa ya bawa matarsa sako ya bar gidan sai wasu mutane hudu suka zo da bindigogi sun rufe fuskokinsu ina mijinki suka ce baya nan bai bar miki sako ba tace ai nama ne kawai ya bari tace to je ki dafa mana naman nan danyi ne su bar mata za mu jira shi taje ta dafa naman nan da yake Allah ya zo ya bata wani basira wallahi ta dafa naman nan ta safiya fiya a ciki suka zauna suna jiran shi suka ci wannan abincin cikin su ya rude duk suka mutu kafin ma su mutu wani ce a karo sai ai duk tana wani hada muku tana suna gama duk suka mutu ta kwashi bindigogin nan ta sa su a gefe ta yi ihu aka kira jama'a aka kira police suka zo suka jinjina mata suka ce mata kin yi abin da ya kamata yanzu me ya abin yi a bude fuskan su a gani wallahi mutumin da za a bude fuskar shi na farko ubanta ne mahaifi na biyu kanin mutum sannan da wasu mutane guda biyu da ba a san su ba me za mu ce su da ma'a mu tashi mu sake halayen mu koma ga Allah mun shiga wani yanayi sannan kuma mu sani cewa muna da makiya a arewa muna da makiya a ƙasar waje idan kun tuna maganar da marigayi ya faɗa Allah ya ji kansa da rahama mai ta masu da dan masani yace ya sadu da wani professor ya gaya mu cewa idan arewa za ta Najeriya ta mulki shekara 20 ba sassauci to za mu zama wani jafa amma ba za mu bari ba to ga yanayin kanmu da muke ciki jiya nake ji a labari gwamnoni sun ce ba yanda za su yi me suke da kuɗin security board da ake nan basu mafi kankanci $500,000 duk wata wanda ya fi 1.3 billion tsakanin Lagos da me suke da wannan kudaden kamar yadda wani bawan Allah ya faɗa yace yes talakawa ma muna cutan kanmu ba gaskiya ba aldaji danna haƙin kan jama'a to Allah ba zalimin kowa bane ya halice mu ne dan mu bauta masa so dubu da haka jama'a wallahi mu tashi mu koma mu tuba mu koma ga Allah idan muka koma ga Allah ba na ta faɗa cewa idan $100,000,000 shugaban kasa zai kawo ɗan security bam dena wannan ba inda zamu je to jama'a mu tashi mu kowa ya duba me nake ba daidai ba me kake yi wa jama'a daga sama ne har kasa ba wai maganar jami'a tare ba da fatan ubangiji Allah ya kawo mana mafita kuma idan muka koma ga Allah insha Allah nan ba daidai ba zamu je inda muke so Allah ya mana jagora Allah ya taimaki kasar mu shugabannin mu Allah ya musu jagora mu kuma da muke nan wajen Allah ya taimake mu kuma Allah ya ba mu iko jama'a assalamu alaikum
madan fara da jama'a assalamu alaikum da farko dai sunana Mama Balaraba yar gwagwarmaya kuma shugaban mata na community a nan Abuja sannan kuma ni ce treasurer ta Filmmakers Association wato Mopan da farko ina manyan baki maraba sannan ku da zuwa sannan kuma ina jinjina wannan bayar Allah wato matan da aka sace mata ɗa daga ƙarshe tace ta yafe ba karamin abu bane a matsayin ta na uwa ta yi daidai ta yi abin da ya dace ta nuna example cewa lalle ita mai ilimi ce kuma dama amfanin ilimi aiki da shi sannan shi kuma mai girma wanda ba tsoro ba gudu ba ja da baya irin ku da a ce za ku fito takara sai a ba ku shugabancin kasa duk da kowa ma idan ya je wajen akwai wanda suke zuwa su dinga loving din su amma mun san wanda zai iya fitowa haka ya faɗi wannan magana ba tsoro to tsakanin da Allah Allah ya baka lada sannan kuma abinda ni nike magana akan shi ne na farko idan ba mu manta ba shekarun baya ana ta magana cewa census an yi zabe aka ce ƴan arewan mu baki daya da akuyoyin mu da ƴaƴan mu kanana da kajin mu ake zabe saboda haka mun yawa ta yaya za a rage mu wannan magana ce babba wanda kowa ya ji ta kuma gaskiya ne yanzu an fara rage mu sannan na biyu shine idan kuka duba yanzu galibin manya-manyan makarantun private school masu kuɗi ne su ne suke buɗewa da asibitoci saboda haka idan kai ka tashi ka ce kai talaka ne ka kai ɗanka makarantar talakawa to dama ka sani dai sai dai kai ta faman cika da addu'a kullun kai ta fatan alkhairi ya sa ƴaƴanka su fito lafiya sannan na biyu maganar da nake so in faɗa shine wannan abun fa ba waya boye ake yin shi ba ana yin shi ne ma freely saboda ko kwanan ne ya fara haka a jahar mu mutane ne yara aka ji aka kama su guda biyu aka ce iyaye sai sun bada miliyan 4 suka bada miliyan 4 din suna bada miliyan 4 din wallahi madadin a sako yaran sai aka ce oho to ashe da mama gidan da kudi a riga suke fa daga karshe sai aka yi requesting miliyan 20 kuma suka fada gaga cewa idan ba a bada wannan miliyan 20 ba za su ko wayannan yaran ba saboda haka kenan anan ni abin da nake roko ko kuma abin da zan yi bayani shine duk yanda kuke tunanin arewa yanzu tafi karfin haka kuma kar a manta fa duk wannan abubuwan da yake faruwa kowa ya sani yanzu ni ba zan taba manta ba lokacin da ake magana agent na tuna form ake sayarwa naira 10 ake neman ƴaƴan talaka su shiga soja shekara uku da su fito da ta NDA su fito da anin daya bayan wata shida a kara musu anin daya amma yanzu idan kuka duba wallahi duk wanda dan sa ya gama NCE yace bai samu aiki ba yana neman soja to sai dai uban kai yana da miliyan 1 ko miliyan 2 ba a ba dan talaka a arewa yanzu kuma an kullura ƴan kudu yanzu su suka fi shiga soja saboda rama su ƴan kasuwa ne suna kishin abun ba su samu ba mu kuma da muka samu yanzu an maida shi kasuwanci daidai da koyarwa ma da kuke yanzu kasuwanci ne idan danka ya gama makaranta in dai baka maida hankali ba to sai dai ta zama shekar 10 in yaje dan sa cika za a kai shi kotu amma ga mai rubutu da biro yana cin komai ba a ci an kai shi kurkuku amma da yasa cika za ƴaƴanmu ne fa sannan su manyan nan abinda suke tunani Dubai ya zama musu kasa can suke zuwa su koyo kudin su je su gina gidajen su siya akan ruwa su ɗebi ƴaƴan su su kai saboda su sun san ƴaƴan su ba su da ilimi ƴaƴan talakawan da aka rena masu cin miyan kuka su ne ake sa su a wannan makarantar kuma sannan daga baya idan sun girma su dawo su zama mutane to yanzu ana nema a kare mu ni abinda zan faɗa anan gaskiya fi sabilillah shine duk yanda za a yi mu mutane ne masu rai don ba zan manta ba alƙura yayi wata magana Allah ya ji kanshi yace da idan ya kama barayi ya je kai su ana musu hukunci amma daga baya ya gano cewa yana kaiwa bai baro police station din ba yana juye ba sai ga barawo ya biyo shi a baya to wannan tambaya ne zan yi wa manyan mu ta ina ake farawa ne jama'a mu dai an ce security an kasance sama da abinda muka san security da police da soja na sama da na ƙasa to yanzu an babbara su amma ga su nan akan titi amma mu ba mu san menene ake nufi da wannan abu ba saboda haka gaskiya zan bi magana akan cewa kawai mu sa addu'a bayan addu'a kuma da dai ana sa walki yanzu an ce haramun ne ai akwai wani waje da suka je satan mutanen aka biyo su da walkin aka shiga aka daure dajin bayan an daure dajin kuma daga nan ba su kara koma ba kuma a wajen jahan Kebbi ne saboda haka ina ganin kila suna nema ne mu koma gargajiya in an ce za a koma gargajiyan fa akwai yan gargajiya assalamu alaikum
kina da ra'ayi ki bayani akan maudu'in mu na illar sace-sacen dalibai a makarantu musamman a shiyoyin arewa da yadda zai shafi ilimi a shiyar arewa
barka dai sunana Patricia Bako ni dai bazan ce komai akan wannan maganan ba don maganan arewa da muke yi ba kaman lokacin mu bane ni yar arewa ce daga Kaduna amma an haife ni a Kano kuma duk komai nawa nayi a Kano amma kuma lokacin mu ba mu san addini ba kowa namu ne you understand don ni har gobe kawaye na da zan ce wannan kawata ce duk musulmai ne don a ciki na tashi so ba mu taba ko ƴaƴanmu yanzu da jikokin mu ba mu san wannan ba amma tunda aka kama ganin addini sai ya raba mu so tunda addini ya raba mu ni ban da abin da zan ce arewa dai ban tsaman za ta zama arewa kuma ba sai dai mun yi da gaske wannan addu'a da ake ce mu yi addu'an nan muna yi amma ai Allah ba a zalumin kowa bane sai mun binciki kanmu don manyan mu sun rube mu da addini naje Jos kaman shekara 4 kenan o 3 abin ya bani mamaki da naje gurin akwai wurare da krista ba zai iya shiga ba akwai wurare da musulmi ba zai iya shiga ba amma da yamma ko da daddare na sauka a refio sai muka ce bari mu je wani guri wani gida sai muka taka ha muka ga yara bazan kira sunayen ba yaran masu kuɗi musulmai da krista duk suna tare abin ya bani mamaki ranan na ji tsoro na ce a wannan justin aka ce kwarai to mu talaka shi yake kashe kanshi tunda mutanen nan fa da daddare suna tare ba su san wani wai krista da musulmi ba sai mun koma gidan jiya mun binciki kanmu wannan Allah da muke kira din nan Allah din nan na shine kuwa muke ji da mutanen nan suna ta rudin mu ba gaskiya a ciki so ranan da muka binciki kanmu muka san wannan yaran ayan arewa ne ke wahala ba ƴan kudu ba kuma ba ruwan ƴan kudu a maganan nan ba ruwan su wannan ya rage namu manyan suna ta rudin mu duk ƴaƴan su sun kwaje sun kai waje so gara mu binciki kanmu
da bayanan madam Patricia Bako zamu dasa aya a yau sai Allah ya kai mu makon gobe zamu dora a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da waɗanda muka yi aiki tare a wannan zauren da Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin ni ce Madina Dauda mu huta lafiya
to a gaida Madina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayo Binne.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Binnin Abuja wani binni ne mai abun mamaki. Binni ne da ya kunshi mutane daban-daban masu sana'o'i daban-daban da ayyuka daban-daban. Wani idan yaji an ce binnin Abuja sai ya dauka cewa kaman ma'aikatan gwamnati ne kadai a cikin birnin amma zaka tadda ma'aikata masu mutane masu kananan sana'o'i a cikin birnin nan na Abuja kaman yanzu haka ku biyo mu a hankali ga nan da wani malami mai sana'ar rake wanda yanzu nake so na zanta da shi malam ko menene sunanka
sunana Isiaku
to malam Isiaku naga kana saida rake kaman daga wace jiha kake
ina jiha Jigawa
okay dan jiha Jigawa ne a ina a jiha Jigawa
katin Hausa local gangan
okay dan kafin Hausa ne local gangan to me yasa ka zo ka fara wannan sana'a ta rake
wannan sana'a ta rake na zo ne domin nima na koyon yin kasuwanci musan yanayin yanda ake sana'a haka na rake
to kaman yanzu ka kai shekara nawa kana wannan sana'a a nan garin
ko Allah na kai shekara daya nana yin wannan sana'a na rake
ganin cewa a nan zaka kalla kaman wani binni ne da wasu suke dauka kaman binni ne na ma'aikatan gwamnati shin kai kai karatun boko kuwa
shin nayi karatun boko
okay
nayi karatun boko
okay kaman zuwa wani mataki ka kai na karatunka
kai ban yi mataki ban dau mataki da yawa da dama ba kadan na dan taba ne shine sai na bar shi sai na koma na arabi
kaman kai primary ne ko secondary
nayi secondary
to yanzu kaman yanzu jarin wannan rake da kake saidawa haka da nake gani yanzu haka ya kai na nawa
jarin rake na ya kai kamar kimanin 6000
naira 6000 ito kamar a rana kana kamar cinikin nawa
a rana kamar cinikin 7000 ko 8000
a wace anguwa kake zaune a nan birnin Abuja ganin cewa birni ne da yake da tsadan gurin zama
ina cikin Bilat Asokoro
okay ana kake zama to kamar yanzu a wannan anguwa kana biyan kamar haya kamar nawa nawa kake biyan kudin haya a wata
ina biyan kimanin haya kamar naira 5000 a wata guda
ba ka ganin cewa kaman wannan sana'a da ka zauna a gida can garin ku Jigawa kana yin ta ba ka ganin da ta fiye maka ko kana ganin anan zaka fi samun alheri
ina tsara nan kamar zan fi samun alheri
shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya
to a gaida Malam Sale Sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da har hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.